الحكيم. وإن يكن خلافه شهودا فلا ينال عندهم نفوذا. يفرقون بين ما يجتهد فيه وما ليس اجتهاد يحمد. ولا تعارض لديهم وفا بترك الإنكار على من خالف. مع بيان ضعف مذهبه أن يقتدي الناس به إذ قد وهن. فراسة صادقة حق كما صالحة الرؤيا تكون مكرما. وليس ذان مصدر التشريع بل الكتاب مرجع الجميع.
بل الكتاب
مرجع الجميع. لأولياء الله جل وعلا كرامة بها مقامهم جلا. وأفضل الكرامة الدوام في طاعة المولى كما يرام. وكل مؤمن ولي ربه بقدر ما يكنه في قلبه. ليس المكاشف بمعصوم فلا يكون مصدرا لشرع النبلة. والفقه في الدين يتم بالعمل والعلم فاتبع سبيل من كمل. ومنهج السلف فاتبع مطلقا سلوكا أو عقيدة لتنتقى. يوحد الصف ويجمع على كلمة الحق ونعم موئلا. يحقق التمكين في الأرض كما يحقق الفوز العظيم مكرما. فائدة في الاحتجاج بخبر الواحد في باب العقائد. قد أجمع السلف أن يحتج في باب العقائد به فلتقتفي. كباب الأحكام إذ الدليل عم كليهما فمن يفرق قد ظلم. والفرق بين الحكم والعقائد أحدثه أولو اتجاه فاسد. فليس يعرف عن الصحب ولا ممن أتى بعضهم معتدلا. وإنما يعرف عن رؤوس أهل الهوى والمذهب المنحوس. من أهل الاعتزال والجهمية ونحوهم من فرق غوية. بل هو حجة لكل باب من دون فرق لذوي الألباب. لا فرق بين ما تعم البلوى وغيره لدى ثبوت الفتوى. وبين ما يسقط بالشهبة أو زاد على القرآن كل القدر أو خالف القياس إذ أدلة وجوب أخذنا لكل تثبت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو لتنين الشاديق وطن المحرم هجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرنا دا دبودايا دا دليهدو دا أربعين دبيو wanda yayi daidai da nawa ga wata wanda yayi daidai da 31 ga watan 8 miladiyya haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka wanda ya kunshi tauhidi akan manhaji na ahlus sunna wal jamaa da kuma salafus salih wato sunni sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wayanda suka bi musu da kyautatawa na babban malami al-shaykh al-allama muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi hafizahullah wanda aka fi sani da suna wannan littafi kamar yadda muka sha fada alfiyatu tauhid ko kuma ka kira shi da ad-durratul mudiyya fi tauhidi rabbil bariyya wa wannan littafi muhimmi ne kamar yadda muka ji darussa sun gudana kusa wannan darasi shi ne darasi na tara kenan idan ba manta ba satin da ya gabata mun shiga ko kuma muna cikin al-fasl ar-rabi fi bayan manhaj at-talaqqi wal-i'tisami bil-kitabi was-sunnah fasali da yake muna bayani akan manhaji wato tsari na ahlus sunna wal jamaa wajen karbar dalili ta fuskar aqida sannan da kuma manhajin su wajen riko da alkitabu was sunna su ahlus sunna wal jamaa kamar yadda ya gabata a babu aqida suna dauko aqida su ne suna karbo aqida su shine at-talaqqi ka karbo wani abu daga wani abu daga alkitabu was sunna wa ijma'ul umma wannan sune masadir guda uku wayanda suka fi shahara kuma sune mafi girma da suke dauko duk wani al'amari wanda ya shafi aqida sannan a bangaren kuma tsarin sunna alkitabu was sunna domin kowa na da awashi yana riko da alqur'ani da sunna to amma wani abisa wani manhaji ya dace da manhajin sahabbai da almajiran su da wanda suka biyo musu baya ko ko a an shigo da wasu abubuwa to wannan shine bambanci tsakanin ahlus sunna wal jamaa su ba wai aiki kawai suke da alkitabu was sunna ba sai bisa da ya dace da fahimta ta sahabbai da kuma wanda suka biyo musu da kyautatawa to satin da ya gabata mun tsaya ne a baiti na 148 da yake cewa wa man yakun akhfa ajran nala fa fi kilayhi mal itab zala yana magana ne akan wato malamai malami da zai iya samun kansa cikin kuskure a dalilin wani ijtihadi da yayi sai ya bada fatawa ko yayi bayanin hukunci sabanin abin da ya tabbata na gaskiya tare da cewa ya cancanta yayi ijtihadi duk wasu alatu makamai na ilimi da ya kamata a ce malami ya hada su sannan nabi kuma yayi iya kokarin sa ya cimma abin da addaide sai Allah ta'ala bai gare shi ya cimma abin da addaide ba a sakamakon haka sai ya samu kuskure to irin wannan ahlus sunna wal jamaa yadda suke mu'amalantar sa hanya biyu ce hanya ta farko shine ba za su zage shi su aibanta shi su kuskurantar da shi ba ce ya to ai ga malam wani ya bar hadisi kaza ya bar dalili kaza za su yi masa addu'a Allah shi yafe masa sannan kuma suna kudurta cewa Allah ta'ala zai ba shi lada daya kamar yadda ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama a wancan darasin da mun kawo nabi kuma ba za su yi aiki da wannan kuskure na shi ba tunda ya bayyana kuskure ne za su bar mai fahimtar sa sai su yi riko da abin da ya tabbata na gaskiya to wannan shine manhaji na ahlus sunna wal jamaa dukkan wani malami ko a da ko a yanzu idan an san shi da kokarin bin gaskiya an san shi da kokarin kira zuwa ga alkitabu wa sunna to dan ya samu kuskure bisa ga wani ijtihadi to ba za a zage shi ai ban tashi ko a dinga da'awa ana kiran mutane cewa su kaurace masa su daina sauraron karatun sa su yi watsi da karantar wasu su kaurace masa a bid'antar da shi a ce dan bid'a ne kaza kaza da sauran su ahlus sunna ba sa wannan sai dai sharadin da malamai suka sa wannan mas'ala din ya zan ba ta da nassi domin ijtihad ma'an nass malami ba zai ijtihadi ba bayan kuma ga nassi ya tabbata bayan kuma ga nassi ya tabbata ana magana ne akan mas'alar da babu nassi baro baro aya bata zo ta yanke hukunci akan wannan mas'ala ba hadisi tabbatacce bai zo ya yanke hukunci akan wannan mas'ala ba to a irin wannan kuma babu ijma'i na magabata to a irin wannan malami zai iya ijtihadi to in ya ijtihadi ya kuskure shine malami yake cewa wa man yakun akhta duk malamin da ya kuskure to fa ajran lala ai zai samu lada zai samu lada sai dai wannan ana magana ne da malamai kamar yadda muka faɗa a wancan darasi ba wai jahilai ba shi jahili to yana da tacewa ne shi abin da Allah ya umurce shi shine fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun saboda haka jahili bai ijtihadi jahili ba zai zo ya ce ni a fahimta ta kaza ba ni ina ganin hukunci kaza a bai da wannan hurumi abinda awwajibin jahili ya je ya tambaya idan ya tambaya aka yi masa bayani sai ya aiki da abin da aka gaya masa na gaskiya ya zabi malamin da ya ji zuciyar shi ta natsu da shi akwai tsoron Allah tare da shi kuma akwai ilimin tare da shi sai ya masa fatawa so da haka ba wai waman akhba wa man yakun akhba kowane mutum ya ga dama ɗaya ya zo yayi abin da ya ga dama ba nan ana magana ne da malamai almujtahiduna arrasikhuna fil ilm as-sabituna fil ilm wa inda sun kahu sun girko a ilimi na biyu kuma ba a san su da tallata bid'a ba ba a san su da kira zuwa ga bid'a ba to ire-iren wayannan idan suka samu kuskure to shine ake magana akan su kamar in kana karanta littafin fuqaha'u al-fuqaha'u al-arba'a din nan su al-imamu Abu Hanifa al-imamu Malik al-imamu Shafi al-imamu Ahmad ibn Hanbal to wasu lokuta zaka ga babu matsala sai su yi ijtihadi akan kuskure to ire-iren wayannan malamai su ne ake nufi da cewa in sun yi kuskure za a ba su lada daya kamar yadda ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma mun karanta dalilai da ke sa malami ya yi kuskure ya kauce wa gaskiya kamar yadda muka kawo magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala التافن سا رفع الاعلام رفع الملام عن الائمه الاعلام اوانشن درسي da ya gabata na 8 mun kawo maganganun sa da yayi guda 3 fa fi kilayhima kuma da wanda ya dace da gaskiya da wanda ya kuskure gaskiya duka wayannan malamai to zala al-itab kowannen su zargi ya gushe a kansa ba wanda shari'a za ta zarga to haka mu ma mabiya ba wanda zamu zo mu tsarga saboda ba ganganci an kai ba ko to sai ce amma a baiti na 149 wa in yakun khilafuhu shuzuba in kuma sabanin wannan malamin ke ta ma ijma'i malamai sun riga sun yi ijma'i akan mas'ala shi sai ya zo ya saba shi sai ya dauki wani ra'ayi ya zama shazun sana samu wannan to ana kiran wannan shugo ko kuma jumhurun malamai su karkata akan mas'ala kaza mafi yawan malamai sai a samu su yan kadan su karkata akan sabanin haka to wannan shi ma ana kiran sa ash-shugo ko al-marjuh amma wanda aka fi kira da ash-shadhu shine allazi khalafa al-ijma shine wanda ya saba ma ijma'in malamai to wannan ana kiransa shazu to in yazan sabanin sa irin wannan ne kawai misali malamai sun yi ijma'i akan cewa auren mutu'a haramun ne sai aka samu wasu suka ce a auren mutu'a halatu ne to wannan ra'ayi na su shazu ne ba a aiki da shi ko aka samu malamai sun yi ijma'i da yawa daga cikin malamai sun hakaito ijma'i kan cewa duk mutumin da ya saki mata ce cikin jinin al'ada sakin ya tabbata sai aka samu su suka saba suka ce sakin bai tabbata ba to wannan ra'ayi na su ra'ayi ne na shugo saboda an samu malamai da suka nakanta ijma'i irin su Ibn Abdul Barri da makamantansu to sai ce fala yanalu indahum nufuza to wannan ra'ayin nashi ba zai samu karbuwa a wurin malamai ba malamai ba za su karbe shi ba in ka zo karatu ba sai kai magana ba mana wannan ra'ayi nashi ba zai samu karbuwa a wurin malamai ba me yasa saboda ya fita daga tsari ya saba ma ijma'in malamai shi yasa Imam Suyuti a bisa wannan munasaba yake fada a wani baiti nashi yake cewa walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun min an-nazar ba wai duk wani sabani na wanda ya saba yake abin la'akari a wurin malamai ba a'a sai sabanin da yake lahu hazzun min an-nazar yana da wata fuska ta ilimi akwai wata madogara da ya dogara akan ta saboda haka duk sabanin da mai shi bai da wata madogara ma'ana bai da ahaliya kila bai da cancanta ne ya ijtihadi sai yayi to wannan ijtihadin nasa da ya duk wanda ya saba ba za a yi la'akari da shi ba kamar jahili ya ijtihadi ya saba wa malami to kaga shi wannan jahilin ijtihadin sa ba zai samu karbuwa ba kuma ba zai zama abin la'akari ba ko kuma a'a malami ne amma ya saba ma ijma'i to wannan sabani nashi laysa mu'tabara ba la'akari da shi sai sabanin da yake lahu hazzu min an-nazari yana da abin dubawa kenan ba ko ne sabani ake la'akari da shi ba yace yufarriquna kuma su ahli sunna wal jama'a suna rarrabewa baina tsakanin mas'alar da ma yujtahadu fihi mas'alar da ana ijtihadi a cikin ta ita ce allati la nassa fiha mas'alar da babu nassi cikin ta wala ijma'al umma babu ijma'i kuma babu nassi ita ake ni ijtihadi ita ce malamai za su zo su abin nan kamar mas'alar nan ta corona da ta zo za a rufe masallatai ko ba za a rufe masallatai ba za a daina sallar juma'a ko ba za a daina sallar juma'a ba sabuwar mas'ala ce wanda wancan darasi mun dan soma bayani akai da irin wannan matsala ga irin ta ake ijtihadi to nan ne malamai za su zauna su auna wannan matsala da abin da yazo na ayoyin alqur'ani da kuma abin da yazo na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fatawoyi na sahabbai magabata sai su ce to wannan matsala da ta zo sabuwa hukunci kaza ya kamata a bata amma duk matsalar take an samu nassi as-sarih an samu al-ijma as-sabit ba ani ba ijtihadi akan ta babu ijtihadi yanzu wani ba zai zo ya ce shi zai ijtihadi akan cewa raka'o'in sallah azhar hudu ya kamata a yi ko biyar saboda ni nassi ya tabbata akan cewa raka'a hudu ne kuma an duk malamai sun ijma'i akan cewa ni raka'a hudu ne haka mutum ba zai zo ya ce shi yana ganin cewa bai kamata a ce wai mata hudu kawai mutum zai aura ba ya kamata mutum ya wuce haka to ba za a yi la'akari da ni ko da ya sa ba za a yi la'akari da sabawarsa ba ko da duk da matsala din babu nassi amma akwai ijma'i na malamai ba nasri karara da yace kar a wuce mata hudu aya bata zo annabtsanci haka ba kuma haka ba samu hadisi a da yazo karara ba sai dai ishara to amma akwai ijma'i na malamai tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa masu yi musu da kyautatawa da suka hado akan cewa haramun ne mutun ya wuce mata hudu to sai wani yazo ya ce a shi zai yi sama ga haka to wannan zabani na shi laisa mu sabar eh kuma ba zai samu karbuwa a wurin malamai ba to shine malai ya ce ahlus sunna wal jamaa suna rarrabewa tsakanin mas'ala da take ana ijtihadi a cikin ta wa ma laysa ijtihadun yuhmadu eh da kuma mas'alar da ba a yarda a ijtihadi a cikin ta ba a gode ma mai ijtihadi in ya ijtihadi a cikin ta kamar wannan da muka bada misali so da haka mas'alar da ake wa malamai uzuri shine mas'alar da yake akwai bukatar a ijtihadi a cikin ta saboda ba nassi babu ijma'i na magabata amma da zaran an ka samu nassi karara kamar yadda muka bada misali akan in shugaba yayi kuskure ko mun kawo hadisi ne ya bu bin ghanmin cikin musnad al-imam ahmad da kuma kitabus sunna na ibnu abi asim wanda shekhu al-albani ya inganta hadisin cewa duk wanda ya ga shugaba ne yayi kuskure yayi ne yawa ya kebance da shi ya sirranta da shi ya yi masa nasiha kuma kare ya yi masa yawa fala yubdi lahu alaniyatan eh man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyatan walakin li ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi kaga wannan nasihi so da haka duk wata magana da za ta zo ta saba ma wannan to aje ta ake yi idan an samu wasu sahabbai misali sun washi wa gabanin inkari ɗaya ku daga cikin su ko su daga cikin tabi'ai to kaga ba zai yi a zo ana gwara maganar manzo Allah da take nassi ce da kuma aikin wani sahabi kun san mun karanta a baya ahlus sunna ba sa gabatar da maganar wani akan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ko akan mithal qur'ani to duk matsala wanda ya an samu nasi shi ke yanzu ɗayan biyu ne su sahabban ana iya sama musu uzuri ko kuma aje maganganunsu saboda ba masu mai ba ne ko ba haka ba zai iya yiwuwa a sama musu uzuri kamar yadda wasu malamai suka sama musu uzuri sannan zai iya yiwuwa kuma a ce a aje maganganunsu a riƙe mi a riƙe hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wala ta'aruda ba cin karo ladaihim agun ahlus sunna wal jamaa wa fa cin karo wanda yake cikakke ko wanda yake ya cika eh akan ce wa fa yafi ngani yawa bi ma'ana tamma yatimmu eh haka akan ce wa fa yafi bi ma'ana lokacin da raja idza raja lokacin da mutun ya dawo an halin ila halin to wannan akan kiransa wafa yafi hatta tafiya ila amillahi hatta tarjiya ila amrillah eh to lafazin wafa zai iya daukar wato wala ta'aruda wafa ba cin karo cikakke ko kuma wanda yake dawowa ladaihim akan gun su ahlus sunna wal jamaa bi tarkil inkari da barin yawa malamin da ya kuskure musu kun san cewa an ce idan malami yayi kuskure an faɗi yadda ahlus sunna suke mu'amalantar sa ko idan malami almujtahid mai kokari wanda aka san shi da ya da gaskiya yazo yayi kuskure akan mas'alar da la nassa fiha wala ijma to ahlus sunna ba su kuskurantar da shi wala yu'assamu mun karanta ba sa cewa yayi zunubi sannan ba za su aibanta shi ba ba za su jahil kai wa malam wani ai jahili ne kaza 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 da sauransu a sassoke shi ba sa yin wannan sannan kuma ba sa ganin shi a matsayin cewa shi ma'asumi ne to ba za su fito su yi masa inkari ba naji an faɗi wannan to bacin karo akan wannan magana ala alaman khalafa akan duk wanda ya saba ma gaskiya to bacin karo ma a bayani dha'fi mazhabi tare da bayyana mazhaba sacewa tana da rauni duk da ba za mu yi masa inkari ba to za mu zo mu ce fatawar da malam wani tana da me tana da rauni maganar da malam wani tana da me to ashe kaga ba laifi bane dan malam wani yayi kuskure sai a zo a ce to fatawa ne yayi kuskure amma ba za a zage shi ba ba za a ce kuma yayi zunubi ba don an ce kai kuskure ba ana nufin kai laifi ba idan ka cancanta kai ijtihadi kai sai kai kuskure lalle Allah zai baka to amma da ka ce malam wani ya kuskure shikenan sai gari ya rikice eh sai gari ya rikice ko ba haka bane ga azumi lokacin da muna magana ta abin da ya shafi azumi abin da ya shafi daukar azumi lokacin da malam Albani Zaria akwai wani bidiyo nashi sun kai ta yada don dai su kawo tatsuniya da rikici shi sharhin musulmi ya ce azumi 30 su kuma mabiya ba sa so sai azumi 30 sun gaji ga zahi ga talauci ga yunwa eh ga corona to sai shi Albani ya zo da wani guntun bidiyo nashi cewa bai tabbata manzo Allah ya azumi 30 ba ba hadisi kwaya dai da ya inganta annabi ya azumi 30 ka zo muka ce to wannan magana kuskure ce ba daidai bane muka kawo asan Abdullahi dan Mas'ud cikin sunan Abi Dawud da isnadi sahihi yace azumin da mun kai tare da manzo Allah 29 shi yafi yawa sama ga wanda mun kai da shi 30 kenan ni magana ke nuna amma ba yawa muka kawo wannan sannan muka kawo magana Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani al-Littafin Sifatul Bari fi sharh Sahih al-Bukhari yake cewa malamai magabata sun nakalto kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wata guda biyu na Ramadan wasu ce uku da ya azumi azumin su 30-30 saura 29-9 to magana Albani Zaria za mu rike mu bar ta wannan koko ya za yi ku saka za ka yi ta hanya ya zai ce Albani ya yi kuskure kaza 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 ai wannan rashin kunya ai wannan kaza kaza aka yi ta hanya to kun ji mazhaba ce ta ahli sunna wal jamaa kuma da muka ambaci sunansa sai da muka yi masa addu'a muka ce Allah ya gafarta masa ba zage shi ba to amma tun da jahilai na yada ta a matsayin hujja kuma kuskure ce kuma su suka tono kaga dole a gaya mami dole a gaya mutane ba daidai bane ga abin da addini tun da suke yada magana kenan ya an kai shiru mai shirin ke nuna sai shine matsala amma da ba su dauko matsalar ba ba wanda zai magana a kansa mun ba ma damuwa da cewa wani ya ce kaza ko wani ya kuskure ko wani ya daidai ba shi a gaban mu menene ya inganta daga hadisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shi kuskure ko wani ya yi kuma kowa na iya duk wanda Allah ya ga dama zai iya haskaka masa ya gane cewa wani ya kuskure to kun ji babu cin karo rashin yi wa malami in yayi kuskure inkari ko aibanta shi ko zage shi da kuma bayyana mazhabar sacciya tana da rauni to haka duk malamin da ya kuskure in ka zo to zaka faɗa wannan batsawa da malama ne ya tafi akai akwai rauni a kanta wanda duk cikin karatu suka muna yin wannan tun daga naluga hanna fiqhu hanna hadisi duk ana faɗa duka muna faɗa to saboda haka kuskure ne kace kai wai duk abin da mutum ya faɗa alal aini war ras wannan ba daidai bane wannan shake kira at-taqlilul a'ma kai kawai ka rufe idanu duk inda malami yayi da kai ka tafi wannan bid'a ne ba sunna bane sannan kuma dan malami yayi kuskure ba malamin da anka san ya rayu akan bid'a ko tallata bid'a ba to ba za a amfani da wannan kuskure a zuwa na aibanta shi kamar yadda wasu jahilai ke yi yanzu suna zagin shi albanin nazariya sun ce dan bid'a ne malam jafar ma dan bid'a ne dole ana son sunna ta gyaruto sai an tattara kasusuwan su gaba daya an banka musu wuta saboda hawarijawa ne ba su da alaka da sunna ko ta kusa ko ta nesa yara matasa waɗanda ko da waɗanda suka fara da awama ko haihuwar su ba yi to shi kaga wannan akwai jahilci akwai rashin tarbiyya ai mai maqamatul haribi yana cewa al-fadlu lil mutaqaddim duk wanda ya gabace ka akan aiki alkhairi to yana da falala akan ka ko ba haka bane muqaddara suna da wasu kurakurai to ai ba kurakuran su ne za su sa kuma a fitar da su daga sunna ba ash-shaykhul albani yace nasiruddin albani rahimahullah ba a fitar da mutum daga sunna sai da dalilai guda biyu dalili na farko a in mutum yayi wani abu na bid'a ko kuskure ba za mu ce dan bid'a ne kai tsaye ba sai in mun san cewa dama tun can yana da shawa game da bid'a yana tallata bid'a al'ada sace dama ya kirkiro bid'a kuma ya yada ma al'umma amma mutumin da bai da wannan an san shi da kokarin dabbaka sunna sai wata rana karancin ilimi ko na fahimta ya ja shi ya fada cikin bid'a to ba za a bid'anta da shi ba na biyu kuma sai mun tabbatar da cewa yayi haka ne bisa alhawa son zuciya hawan nafs ba wai kuskure na yi ba da wani lokaci mutum zai iya aikata abu amma ba bisa son rai ba ko dai karancin ilimi ko karancin fahimta ko jarabawa daga ubangiji subhanahu wataala so da haka wanda zai yi bid'a a bid'antar da shi shine wanda dama an san min adatihi al-ibtida cikin al'adarsa shi dama a kirkiro bid'a a yada wa al'umma na biyu kuma dama ya shahara da son zuciya ya shahara da son zuciya haka ash-shaykhul albani ya faɗa a cikin karatutukansa da yake gabatarwa na silsilatul huda wan nur wanda asalin sa kasusuwa ne amma yanzu an tara su an maida su littattafai to kaga da wancan manhaji da wancan manhaji duka shirme ne manhaji na gaskiya na ahlus sunna wal jamaa malamin da yace ba jahili ba malamin da yace cincin ijtihadi in yayi kuskure to ba za a aibanta shi ba ko ba za a masa inkari a zo gaban mutane ana nuna cewa jahili ne bai san komai ba amma kuma dole a bayyana mazhabarsa cewa tana da yawa to wannan kaga babu cinkaro me yasa to zai bayanin mazhabarsa an ya katadiyan nasu bi ai Allah ya katadiyan nasu bi dan kada awam minan nas su yi koyi da shi duk sanda mutum wanda ake ganin kimar sa haibarsa yayi fatawa ko ya bayyana wani hukunci bisa kuskure akan shuru to mabiya ne za su yi to shi adalilin da yasa duk wanda ya kuskure za a yi bayanin cewa kaza kuskure ne mazhaba kawai za a bayani ba za a taba shakhsiyarsa ba halayensa ko dabi'unsa ko wani menene a'a fatawa hukunci kaza da yayi ba daidai bane saboda kaza saboda kaza saboda kaza yace iz qad wahan a saboda kad haqiqa wahan wannan mazhabar tashi ta riga ta zama mai rauni tunda ta zama mai rauni dole a fito ayi bayanin cewa tana da ni tara to ba shi yasa ake cewa hadisi kaza sahihu kaza dhaifun ba dan karkaje wanda abbaibi ka dauka sahihi ne kai je kai aiki kai shi yasa ake bayani to koyo shi za ka ga su ahlus sunna tsakiya suke firasatun sadiqatun haqqun kama salihatur ru'ya takunu makrama to firasatun a firasa sadiqa ta gaskiya yanci al firasa abinda ake nufi da al firasa shine al istidlalu biz zahir ala al batin al istidlalu biz zahir ala al batin shine ka kafa hujja da abinda a fili bisa ga wani abin da akoyi abin da yake akoyi misali sai ka kalli kyawun fuskar mutum to bisa tajriba ka riga ka gwada ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba hudu ba sai ka wannan yadda fuskar nan tashi zuciyar ma haka take to ana na kiransa tajriba amma ba shi shi fadi ba ya zan kai ɗaya kai biyu kai uku kuma kai nasara an dariƙe tajriba wannan ana kiransa al-firasa akwai wani malami da ya rubuta alfiya ma akan al-firasa alfiya su kutun yake cewa in ka ga mutun da dan karamin kai da manyan kunnuwa da dan guntun wuya to alama ce ta balidanci alama ce ta balidanci cewa babu fasaha alama ce babu fasaha to haka ka ga mutun da dogon wuya da katon da karamin kai ga dogon wuya kuma ga karamin kai to alama ce ta raunin hankali to wannan ana kiran sa al-firasa ce haka in ka ga mutun kai ne a babbauce nan yayi tudu nan yayi rafi nan ya malgwaje to alama ce na cewa halittar ta sama haka take ta baɗi a babbauce take kuma kwakwalwar ma ta shi haka take amma in ka ga mutum kansa normal fuska normal kai ma normal nan bai yi tudu nan bai yi rabi ba to alama ce na cewa kwakwalwar sa ma daidaitar ta ce to wannan al-firasa ake ya yi bayanai sosai wannan ana kiranta al-firasa daga cikin wayanda suka shahara da wannan akwai irin su al-imam shafi sun ce Allah ya ambace ta cikin alqurani da yake cewa inna fi zalika la ayatin lil mutawassimi lil mutawassimi ay lil muta lil muta abin nan farisi ga wayanda Allah ya ba ilimin firasa masu aiki da zahiri don zahirin ya fassara musu abin da abboyi to wannan in ta zama sadika to ana aiki da ita ma'ana in ga abubuwa da aka ambata idan ya tabbata haka din shikenan ba iskali babu iskali ba matsala ko to a cikin wancan littafin nashi da yake cewa duk sanda aka samu halittar mutun ta zama madaidaiciya to za ka ga komai nasa madaidaici ne hankalinsa da kwakwalwarsa da zuciyarsa da tunaninsa amma duk sanda ka ga halittar mutum ba ta zama daidaitatta ba to akwai matsala akwai matsala to saboda haka in firasa din ta zama ta gaskiya haƙƙul malai ce gaskiya ce in kuma ta zama ta ƙarya sai a yi mi sai a yi watsi da ita to waɗanda abubuwa da an ka ambata to sai a bincika a gani in ya tabbata haka ne to shikenan ba matsala yace kama salihatur ru'ya kamar yadda kyakkyawan mafalki ta kunu makarama wanda yayi ta zata kasance abin girmamawa gare shi mutum ya kwanta yayi kyakkyawan mafalki kila yayi mafalki ai tashin kiyama Allah ya sa shi aljanna ko yayi mafalkin ya zama wani babban malami yana ta yada ilimi na addini mutane na karuwa to wannan girmamawa ce yawa ko kuma yayi mafalkin cewa abu kaza da yake yi ba daidai bane ya daina to da yawa suna samun irin wannan to amma da ita al-firasa da ru'ya saliha wa laysa wani masdarai tashri'i ba a hujjar su wajen shari'a ba za ka yi amfani da firasa a babin shari'a ba inda suke na gaskiya bayan ita firasa din ta zama ta gaskiya to shine ga abin da bai shafi addini ba haka shi ma mafalki ba za ka je kai mafalki ka ce kaga annabi ya baka kaza ba wannan laysa mazara litashri wannan yana ishara ne akan sufaye da a wurin sufaye wa'annan hujjoji ne na shari'a shi yasa zaka ga in kace kai mafarki ka zo ka fada ba shi komai zaman ka jahili duk abin da kace an baka a mafarkin nan zai ce ai ba za a kareta ba saboda sun yi su a wurin su ruya mafarki to mazari ne na shari'a to su ahli sunna a wurin su ba a hujja da mafarki a babin shari'a ba a hujja da ainihin al-firasa don a tabbatar da wani addini ko wani hukunci ko kuma a kore wani hukunci na shari'a ba sa yin wannan me suke dogaro gare shi balil kitabu marji'ul jami' dukkanin su in sun faru to za a koma ga al-kitabu al-qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wala haka duk abin da ka gani a mafarki to za a koma ga al-qur'ani sai a hada su in ya dace da abin da a cikin al-qur'ani shikenan to sai ya zama mutum ya kwanta ya mafarki sai ya ce annabi ya bashi wani salati ko ya bashi umarni ya je ya yi sadaka ko ya yi kaza ko ya yi kaza da in mun koma a cikin al-qur'ani za mu ga cewa qur'ani bai karbi wannan ba saboda Allah ta'ala ya ce al-yawma akamaltu lakum dinakum to yanzu cewa annabi ya bashi wani abu yana abin da ya bashi ne ne addini to kaga ya saba mu qur'ani ko bai saba to shi yasa duk abin da zaka gani a mafarki wanda ya shafi shari'a malamai suka ce a koma ga al-kitab a koma ga sunna in babu a cikin al-qur'ani shine yace marji'ul jami' da ita al-firasa da kuma ar-ru'ya duka makoman su al-qur'ani a wurin ahlus sunna li awliya illahi jalla wa ala ya tabbata ga masoya Allah jalla ya daukaka wa ala kuma ya girma karamatun wato karama ta tabbata gare su ahlus sunna wal jamaa ba sa kore karama ga wali duk da su yan bid'a na kirkiro ƙarya su ce ai ahlus sunna ba su yarda da karama ba wanda kuma ba gaskiya bane tun zamanin magabata ahlus sunna suka fara rubuce-rubuce akan karama akwai karamatul awliya na malamai da dama da suka rubuta irin su Hibatullahi Abul Qasim Al-Lalakai ya rubuta littafin mujallabi daya mai suna Karamatul Awliya kai wanda tun zamanin tabi'i aka yi abin da tabi'in aka yi shi to saboda haka ahlus sunna suna yarda da karama shine yace biha maqamuhum jala da ita ko a dalilin karama ne mazhabuhum maqamuhum kai matsayar su ko kuma manzilar su da darajar su jala take bayyana saboda haka in mun samu mutum na gari salihi Allah ya bashi karama za mu kareta kuma karaman nan kala kala ce wani karamar sa dabi'u na gari za ka ga duk wata sifa ta dabi'a Allah ya bashi karama ce wani karama sa kokarin aiki da addini duk wani abu na musulunci in yazo zaka ga bai masa wahala kuma yana yi akwai attaqawa da imani tare da shi karama ce wani karama sa baiwa Allah ya masa Allah ya bashi ilimi shi ma wannan ba karama ce ita ma karama ce ba wai dole sai ka zo da wani abu wanda yake khariqul lil ada ba abin ka tana tahiya saman iska yawa ko ka ce yanzu ka dawo da makka dazu ka baro ka'aba to ba sai wannan ba to shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa idan mutum yayi da'awar irin wayannan abubuwa na khariqul lil ada ba a kareta shi kuma ba za a gazganta shi ba zai iya yiwa gaskiya ne Allah ya ba mutum karama ya dinga gudu bisa iska zai iya yiwa ko ya dinga tafiya bisa ruwa sannan zai iya yiwa kuma shedanun aljannu ne suka taimaka musu su kai mai wannan da akwai waɗanda aljannu suke ba wannan to idan mutum ya furta wannan to za a kalli matsayinsa a wurin Ubangiji imaninsa da taqawarsa idan an san mutum ne mai tsoron Allah mai kiyaye shari'a yayin da wani irin wannan abubuwa ba za mu kareta shi ba in kuma dama an san mutum ne mabarnaci ko dan bid'a ne to ko ya da auro wannan abubuwa ba za a gaskanta shi ba shine bambancin da malamai suka yi sai a doka kawai wannan karama ce ta sheda wa afdalul karamati kuma mafi falalar karama gaba daya الدوام في طاعة المولى دوما أكن يو الله داء سبحانه وتعالى بيئيا ويأتي ما في فلل كرامة كنان دوة كرامة إني بابو داء أبنجي جائكم بالذاني با كرامة قريبج كما يرام كما داء أنن تظمو كما يد أكي نيما أكي نيما شيزو ليتا وكل مؤمن ولي ربي وبدون مؤمن ولي الله dun mutumin da adda imani wali sai yace bi kadari ma yakinnu fi qalbi kuma wannan waliyan takat za ta kasance gurgudun abin da yake boyewa a zuciyarsa wanda imanin sa yake da yawa to waliyan takasa za ta yi yawa wanda imanin sa yake da rauni waliyan takasa tana da rauni ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai allazina amanu wa kanu yattaqu wakan yattaqu to shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake da imani da tsoron Allah wali saboda su Allah ya fada allazina amanu wa kanu yattaquna illa dai mataki mataki ce kamar yadda imani shi ma maratib ne kai da ganin wani kasa yafi ka imani to haka waliyan taku ko ba za su zama dai aure Allah to kaga ahli sunna ba za a ce sai da waliyan taka ba idan suna cewa ai ba sai da wali ai su sun yi kowa yadda da wali don su suka ce duk wani mumini wali su kuma wurin su ba haka bane su waliyan taka wani matsayi ne wani mataki ne duk ibadarka duk imanin ka in baka kai ga wannan mataki ba a kira ka wali to su kuma ahli sunna suka ce a duk wani mumini mai tsoron Allah wali gurgurun tsoron Allah saboda gurgurun imanin sa kaga ashe ahli sunna sun fi kowa yadda da wali to dan me ake cewa sai da wali a in wali yazo da wani abu na shari'atu za su auna da alqur'ani in qur'ani ya tabbatar da shi su karba in bai karba ba su yi jifa da shi yace kuma laysal mukashifu bi ma'sum haka wanda za a wa kashafi shi ma ba ma'sumi bane الكشف شيني أبن لكوة بيغني كيسي أحسك كامك شيك غيش أنا كمان هنا الكشف أكو إرمو إنو ونزا إيه مي كشفي دغنا أبن دي كيما مكة أتوكوه تنوانا أبو تيكي مسلا تنكا أبا أحسك كامك كو مدينة كومي كو بيت المقدس كما يدى أكي وسيد دا عمر وطلعنا لوك تندي تورا رندنا يجي sai aka mai kashafi cewa inda za su jefa to za a yi nasara a kansu aka mai wannan kashafi sai ga yana daga sauti yana cewa ya sariyatal jabal yana kiran komandan ku bar wannan wuri ku yi daidai dutsi kaza ku yi daidai dutsi kaza kuma Allah ya dauki wannan sautin ya kai gare shi da hiya mai tsawon ta kwana uku ma to wannan ana kiransa alkashfu to shi ba sufaye da yan bid'a yana cikin dalilan su illa su kashifin su yana da matsala don su kashifin su kamar a bayyana maka gaibi duk wanda yake ane mai kashifi a wurin su to ya san gaibi duk waliyin da yake matakin ai mai kashifi to wannan wali ya san gaibi kamar yadda Aliyu Harazim ya kawo cikin farko-farkon Jawahirul Ma'ani cewa cikin sifofin Sheikh Ahmad Tijani shine yana da kashafi menene kashafi yace saboda shi Sheikh ya san abinda ke cikin zukatan almajiransa hadda abinda mutum yake yi da matarsa a cikin daki a cikin gidansa to Sheikh yana gani kuma ya san da shi to me amfani wannan kashafi me amfani wannan kashafi a gurgurgun jawarul ma'ani yace mun saba yake bada labari shi Ali Harazim ɗaya daga cikin mu zai yi wani abu shi da iyalinsa amma in yazo sai shehu ya bashi labari ai je kai kaza da matar ai a gidanka kai kaza gidanka kai kaza kashafi a to in magafiya ne na ruwan ki me zai cutar da kai eh sun da sun ba da mu ina ruwan mu za mu ce eh haka to wannan ba wannan kashifi ake magana ba don kashifi ne na haramai wannan ya zan leƙin asiran musulmi ko ba haka ba eh to haka Abdulwahab Sharani cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra da ya rubuta akan waliyantaka ya yi ta kawo wasu waliye dake da irin wayannan sifofi ya yi ta kawo ba ko wani waliyi da ya kawo kissarsa a shi abin da yake da'awa a shi ma ya yi da'awa irin wannan kan cewa duk abin da almajirinsa zai yi ko a gaba gare shi ko a baya gare shi to duk yana gani duka yana gani har da yanda almajiri zai sadu da matansa yana gani sannan kuma in zai sadu da matarsa kuma yana iya bayyana to kaga su sun dauki matsalar kashafi sun wuce goda da irin saboda haka ahlus sunna ba su ƙaryata kashafi gaba ɗaya ba idan mutum yayin da awa cewa an yayi masa hijabi ya ga wani abu wanda yana yiwa a gani kuma wannan abin ba haramun ne mutum ya gani ba fali sunna za su gazanta shi amma duk da haka ba ma'asumi bane to su matsalar sufaye sun ce mai yin haka ma'asumi ne na'am a dole mutum yi kowa da kowa shine ba na kashafin in yanzu dalibai ne na ai kashafin kenan muƙayyadi to shi yasa su a wurinsu in ka kai wani manzili to in ka karanta hadisi in kana son ka gano annabi ya faɗe shi ko ba annabi ba ne to akwai abin da za ka karanta sai ai ma kashafi ko annabin ya bayyana ya ce ma maganan nan ta wuce kamar da shi Ahmad Tijani ya shafa da haka akwai wasu hadisai da yake cewa na tambayi kakana kan magana kaza yace ne ni nayi ta yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suka rubuta gaba ɗaya musalahul hadis suka rubuta shi kene ya zai duk abin da malamai suka yi ya zai aikin banza to duk wani mai da'awar kashifi ba masumi bane kuma yana iya samun kuskure a cikin kashafin nashi shine ma'anar ba masumi bane amma su sun ce duk abinda wali ya faɗa a cikin kashafi cikin abinda aka yayi masa to gaskiya ne har a wurin Allah abin haka yake har a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fala yakunu mazdaran li shar'in kuma ba zai taba zama dalili madogara ga shari'a ba na bula shari'a da take ta daukaka yance annabi shine ash-sharif annubala ash-shurafa siyaru a'lamin nubala bima'ana ash-shurafa wal kubara wal fudala saboda haka ba za ka ce wai an yi ma kashafi an baka wata salati ka zo kai kuma ka karantar da mutane ba kashafi kamar yadda al-firasa da ar-ru'ya ba mazdarai ne na shari'a ba to haka shi ma al-kashfu amma kuma ahlus sunna ba su kore shi gaba ɗaya ba akwai bangaren da suka yarda da shi akwai bangaren da kuma ba su yarda da shi ba dan kana da takawa kada da dan wannan duk cikin karama ne kana da takawa kada da imani Allah zai iya yayi maka wani abu da ya kore kuma hatta a ilimi so tari abubuwa da yawa za su boyu ga manya-manyan malamai da tullabul ilmi kowa ya kasa gane matsala sai Allah ya wa wani kashafi sai ya gane ga abin da ake nufi ta yi wannan ma kashafi ne ko kuma hadisi kowa ya zo ya ce hadisin nan sahihi ne sai daga baya Allah ya kawo wani sai ya mai kashafi ya gano hadisin nan na da matsala Allah ya shafa ba wani zai zo ya karanta matsala a littafi akan kuskure kuma ya kasa ganiya wani ma ya zo ya karanta amma sai Allah ya kawo wani sai Allah shi yayi mai hijabi da su ya zama shamaki ga wayancan da sun kasa gane ba to yaro wannan kashafi ahlus sunna ba sa inkarin sa yace wal fiqhu min ad-din kuma fiqhu ga addini kamar yadda manzo Allah yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din to in an ce al-fiqhu fid-din yatimmu bil amal yana cika ne tare da aiki da addini yanan komai fahimtar ka addini in dai baka aiki da addinin to baka fahimci addini ba dan fahimtar ka bata zama cikakka ba wal ilmi kuma da ilimi saboda haka fiqhu na cika ne da aiki da kuma ilimi kai karatu kuma kana aiki da addini fattabi kabi sabila man kamal hanya wanda yake kammalalle bai da naqas shine manzon Allah duk wani wanda ba manzon Allah ba naqis ne to dan me zaka bi hayar sa duk wani wali duk wani malami eh duk wani qutbi ko gausi to naqis ne waye kame wane ne allazi kamal shine manzon Allah shine ma'anar wattabi sabila man anaba ilayya ana nufin manzon Allah amma su sufai da suka zo suka ce ana nufin shehi wali ake nufi ka bi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni saboda haka shine shehi wali ba annabi ba su kuma da sunna suka ce ya manzon Allah ake nufi don huwa allazi anaba ila rabbi shine ya koma zuwa ga ubangijinsa mutlaqan kowace fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga ubangijinsa a wanda wani wanda ba annabi to zaka ga wani bangare bai koma ga Allah ba bai koma ga Allah ba saboda haka malam wasiya yake maka fattabi sabila man kamal ka bi tafarkin wanda yake cikakke fi aqalihi wa dinihi wa ilmihi wa taqawahu wa fi kulli shay'in shi manzo Allah a cikin komai ya kammala amma kowa haka yake aga ba kowa haka yake ba wa manhaj as-salaf fattabi mutlaqan kuma in zaka yi koyi da malamai shine ce fattabi manhaj as-salaf ka bi gurbi na magabata sune sahabbai an ce as-salaf ajin farko sune sahabbai da waɗanda suka bi fahimta irin ta su saboda haka ko kashi mabiyin manzon Allah kake to biyan nan taka ta zamo bisa manhaji na sahabbai don su suka fara koyi da manzo Allah a duniya sallallahu alaihi wasallam kuma mutlaqan sake ba kaidi ma'ana fil ibada wa fil aqida wa fil muamala wa fi kulli shay wa fil akhlaq duk abin da zaka yi to yi kokari ka bi salaf ya salaf suka yi akan kaza in aqida ne ya salaf suka yi in ibada ce ya salaf suka yi in halaye ne ya salaf suka yi shine ma'anan mutlaqan bisa wawaitawa ba tare da wani kaidi ba sulukan wajen halaye ne da dabi'u shine as-suluk aw aqidatan koko wajen aqida ne to gabewa gabe as-salaf duk wani wanda yazo maka da wata aqida aka lalaba salaf ba akan da suke wato kabar mai abu in kai haka litun taqa domin a tsaftace ka daga datti na shirka ko kafirci ko bid'a amma hayin kabbar salaf to ka samu matsala shi sabiye da mutun zai yi da'awar sunna zai yi da'awar alkitabu was sunna in dai ya kauce masalaf to sai kaga ya fada rami yuwahidu safa manhajin salaf yana mayar da sahun musulmi guda daya yana kawo hadin kai babban abin da zai sa kawunan mutane zukatan mutane su hadu shine kowa ya koma ga salaf ba wai a koma ga alqur'ani da sunna kawai ba saboda in kowa ya koma ga alqur'ani da sunna in aka zo ga aya kowa yadda ya fahimta haka zai aiki da ayat wani ya ce shi fahimta ce ayan nan kaza take ne kuma aya ya ja wani ya zo ya ce shi bai da wannan fahimta ba in wani ya ja hadisi ya ce sahihi ne wani ya ce shi wuri ne hadisin nan ba yifi ne ana samun hadin kai to a shiriko da alkitabu sunna kadai bai kawo hadin kai sai an hada da manhajin salaf manhajus salaf saboda haka da Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an shi yasa kun ga malamai suka ce Allah bai ce bil kitabi ba bai ce wa atasimu bil kitabi sai ce bihablillahi yayyar Allah ya an ce yayyar Allah shine duk abin da in ka rika shi zai kai ka zuwa ga Allah kuma ba yadda za a yi Qur'ani ya kai ka zuwa ga Allah sai ka fahimce shi yadda almajiran farko suka fahimce shi to shi yasa Allah ya ce bihablillahi bai ce bil kitabi ba bai ce bi kitabihi bai ce bil Qur'ani ba sai ce bihablillahi da yayyar Allah dan koda Qur'anin zaka riko da shi sai kai la'akari shin zai kai ka zuwa ga Allah shi yasa Allah ya kawo hablu shine amfani ya giya in ka daura maguga ka zura ta ta kai abin kwasar ruwa zuwa ga ruwa sannan ka saki jayo ya giya kuma har ruwan ya kawo gare ka saboda haka masu cewa a yi riko da alqur'ani da sunna wannan bai isa ba a ce bisa manhaji salaf as-salih saboda in ba a kawo manhaji salaf ba kowa zai ji aya ya ce yana da dalili mai maulidi mai hujja kai ce qur'ani qul bi fadlillahi wa bi rahmati shikenan to ya za kai da shi aya ya ji to inda zaka kaje sai ka ce to waye salaf menene salaf suka tafi a kai wannan fahimtar da kawowa wannan aya haka salaf suka yi mata to nan ne zaka rosa shi amma kar ka bata maka kanka lokaci cewa wai ka jaye wasu ayoyi ba za ka kada shi haka ko ka ja ma mutum hadisi zai iya ce ma shi wuri ne hadisin bai da shi ko yana da ko ya kawo wani hadisi da ya ci karo da shi ya za ka yi da shi sai ka ce a koma ga salaf kan wannan matsalar da muke tattaunawa da kai menene salaf suka tafi a kai shi kenan to wannan shi ne da yawa mutane ba su fahimta ba hatta cikin malamai duk wani haɗin kai da kake jin ana da awa a kansa in ba wannan an karawo gare shi ba ƙarya ne haɗin baki ne ta sabuhum jami'an wa qulubuhum shatta to wannan haɗin baki ne ba haɗin kai ba ne wa yajma'u ala kalimatil haqqi kuma manhajin salaf shi dai zai tattara mutane zuwa ga kalma ta gaskiya ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma duk wani manhaji da an kariga to ba zai hada mutane akan kalmar gaskiya ba wa ni'ma maw'ila madalla da kuma a zaman wannan manhaji abin fakewa wanda za a lade gare shi a samu tsirara na gobe kiyama shine maw'ila shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa duk wata bid'a bata zamo bid'a ba ko mai ita bai zan dan bid'a ba sai da yarrabu da salaf sai da yarrabu da magabata duk wata bid'a dalilin faruwar ta shine rabuwa da sahabban manzon Allah ajiye fahimtar magabata sai kaga mutun ya aje fassarar magabata akan alqur'ani ya aje fassarar magabata akan hadisan manzon Allah ya dogara ga tashi shi sai zo ya tabarna to har yake cewa duk wata fahimta da dan baya zai kadaitu da ita akan aya ko hadisi wanda magabata ba su yi wannan fahimta ba to wannan fahimta ka sani kuskure ce da gare shi kuma kowaye yuhaqqiqu at-tamkina fil ard wa manhajin salaf shi yake tabbatar da shugabanci a cikin kasa ga musulmi duk taron in dai ba akan manhajin salaf kuke ba to Allah ba zai ba ku shugabanci sai ya ta kawo makiyan ku su yi ta azabtar da ku kuma wannan kaga a bayyane yake yawan masu da wasu ahli sunna ne masu riko da alqur'ani da sunna ya kai inda ya kai a duniya amma saboda ba su haɗu akan manhajin salaf ba sai kafirai da yahuda suka shigo cikin su nemi su barna su nemi su barna yanzu ka kaddara ko nan Najeriya masu da'awar sunna a ce da za su dawo kowa ya dawo kan manhajin salaf shikenan har shugaban kasa ma sai su ko ba haka bane amma kaga akwai waya eh ba iya dawowa ga Alhaji Sallam to shi da yi haƙi kuttamkina yana tabbatar da shugabanci fil ardi a cikin kasa kama yuhaqqiqul fawz al'azima kamar yadda yake tabbatar da wato babbar rabo mai girma shine shiga aljanna makarama wanda yake a matsayin abin karamci shi wannan rabon wato ana ba su shi ne saboda girmamawa gare su to wannan kun je da hadisin sunna wal jama'a suke saboda kun ga akwai gyare-gyare gare ni yawa alqur'anin da sunna ma mutane da yawa su fahimce shi to amma Allah ta'ala ya taimaka mutane suka fahimci wannan kuma ya zan kiran mutane ya koma zuwa gare shi ana kiran mutane zuwa gare shi to abubuwa za su yi sauki so haka kiran mutane a yi riko da kitabu sunna kaɗai baya isa bai isa saboda ayoyi akwai mutashabihatu hadisai akwai masu rauni akwai ta'arud wanda suka ci karo da juna to in an ka ce kowa ya riko da alkitabu sunna kowa sai ya samu wata aya ya makale gare ta yanzu wani ya ce wa Allah istaqamu ala tariqati la asqaina an ga daka shi hujja ce kan cewa tariqa sunna ce ka ce babu dariƙa shi ya ce ga shi alƙur'ani ya zo dariƙa to ya za ka yi ka rubuta shi dole sai an koma ga salaf sahabbai sun karanta wannan aya ko ba su karanta ba to me sun ga fassara dariƙa shi kenan jayayya ta ƙare komai ta'addanci ne dai in dai shi musulmi ne ba shi a yake yi ba bai sai ya ce sahabbai jahilai ba ne ko ba su san wannan aya ba ko ba su fahimce ta ba ko ba su yarda da ita ba sayin dan shi'a ne ko kafir amma in yana da awan musulunci akan kowace bid'a yake ya yarda da sahabbai malamai ne kuma ya yarda da waliyan Allah ne ya yarda da sun san abin da suke yi to sai ka ce a koma can Allah ta'ala ya taimaka eh to sai mu tsaya da wani sati sai mu tashi fa'idatun fil ihtijaj bi khabar al wahid fi bab al aqaid wata mas'ala ta ita ma mai muhimmanci da mu'tazila suka samu kuskure a cikin ta mun dawo sai mu shige ta insha Allah ta'ala abinda muka fada zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh